يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تمت ميوى كودا مهاتا بياني كيدا كودا مهاتا بياني كيدا
ما لمي كمر wannan abin ya shafe ku kuma misali wannan matsalar da ake magana na yadda kun yi karatu amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujuro ba ku tsaya ku karanta shi ko fahimce shi kawai sai ku hawo mambari ku faɗi matsaya ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mayar da hannu agogo baya musamman akan abin da shafi matan da matan nan mutane masu da ake buƙata a yi ta suka ne
tambayar da muka ce ku biyo mu bashi kenan makon da ya gabata inda kuma zamu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijjani da comrade Yahaya Shu'aib Ngogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale wanda ya bayyana cewa
gaskiya ne wannan abu da ka faɗa haka ne maganar malamai wani lokacin ko a mafi yawan lokuta su ma kamar ragowar mutane akwai gandar amma fahimci abu tukunna sannan a yi bitarsa yanzu kamar shi wannan GEO din wannan Gender and Equal Opportunity Bill din ai sai da aka yi masa karatu na ɗaya a majalisa ba a yi farga ba aka yi masa karatu na biyu ba a yi farga ba albarkacin yan jarida wanda su kuma yan jarida ku aikin ku shine fito da labari siyar da labari labari ya yadu a duniya kuma idan za ku tashi ai kuna da hanyoyin ku na da turancin ce packaging yadda za ku kaddamar da labari to akwai provocative headlines da wato wani tsari na adireshi wanda ko ya tsokani wani ko ya zaburar da wani ko ya tada hankalin wani kawai mu abin da aka ce mana ana zaune yanzu majalisa za ta gabatar da doka ba ma kudiri ake cewa ba za a yi dokar daidaita mata da maza a rabon gado ai ku ana fadar haka sai muka ji manyan malamai a minbari ba za mu yadda ba to alhamdulillah abubuwa da yawa sun faru sakamakon wannan sai mana allura abinda kace ba a yi din sai aka yi muka karanta dokar muka bi hankalinmu yana kan rabon gado sai da muka zo kan daidai inda aka magana rabon gadon sai muka ga abinda aka ce shine mata ana ba da shawara ko ana a ba su equitable share wato kaso na adalci shi kuma equity interpretation din sa fassarar sa zai koma ga al'ada ne ko addini lalle abinda za a yi shi a Kano kamar yadda malama ta faɗa ba lalle shi za a yi shi a Ekiti ba suna da tsarin su na al'ada wasu kuma sun fi girma tsarin su na addinin da aka saukar a sama to muna da wannan abu a wannan abin sai muka ci karo da wata tsuntuwa manyan malaman mu sai muka sa su tabo mana sanatocin mu na arewa wallahi abin mamaki doka ta sha karatu biyu amma mafi yawan su kamar yadda kamar ya faɗa ba su san me dokar ta kunsa ba wannan da isnadi ingantacce nake gaya maka donni da zuwa ga wanda ya tambayar zuwa ga shi wanda ya yi abin kai takaitacce ma akwai wanda ma a cikin dariya da raha yake faɗa yayi gwamna yayi sanata yake cewa shi fa tunda yake bai taɓa karance constitution din Najeriya ba kundin tsarin mulki na Najeriya
wanda ya bashi kujera
wanda sanadiyarsa ya kai wannan kujerar inda za
a yi zai kare
to saboda haka akwai wannan matsalar sannan abu na biyu kuma akwai rashin bayani bai ɗaya da rashin cancanta a duniyar malanta kullun akai maganar yin tsaftace harkan malanta ta hanyar dokar wa'azi da magana mu muna tashi tsaye mu taratsi wanda kuma babu abin da zai saita mu ya dora mu akan daidai irin a tabbatar da cewa wanda zai yi wa'azi ya kira mutane ya cancanci yayi ai makwabtan mu kiristoci ba haka suke ba akwai abin da suke kira impostors wanda suke sun zama fastoci ba bisa ka'ida ba baka je seminary ba ka zama fasto a wani dalili to mu waye da waye a cikin malaman ku suka ce ku ne malamai akalla ma tukunna a cikin malamai ko kungiyar ku sun yadda kai tsaye fa sai dai ka tashi kaga kowa ya zama malami musamman yanzu lokacin media kuma da batun mutum shi yanci din wallahi na ji dadin maganganun da comrade da kuma maganganun da barista tai amma damuwar mu kullun dai muna faɗa abin da ya fi shafar mu ne yancin yana da fadi kamar shi a wannan nasi dawo wanda shi aka rattaba hannu akai ya tabo bangarori daban-daban waɗanda musulunci yana da tacewa akai duk abin da ya taba mai kyau dama akwai shi a musulunci kawai mu kokarin da za a yi mana a tabbatar da adalci sai waɗannan bangarorin su yi aiki kamar abubuwan da malama ta faɗa ba daidai bane ba ka auri macen da ba za ka iya rike ta ba shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma gashi nan ma wani irin karfin iya magana ta Allah a cikin Alkur'ani wa 'alal mauludi lahu sayati rizquhunna rizquhunna ko abin da zai sa ta farin ciki ne in dai sai ta yi siye shi zai sa ta farin ciki dole kai zaka biya in ko baka biya ba sai an gurfanar da kai a shari'a to a gyara mana harkar shari'a ya zama babu cin hanci babu rashawa yaran alkalai a tabbatar da waɗanda suka cancanta ne suke yaran alkalai zaka samu alkali mai imani da kokarinsa da komai yayi abin da ya dace amma a samu waɗansu azzalumai ma'aikatansa waɗanda su bai ma san me ake ciki ba iya abin da doka ta ce masa yayi ya tafi wani lokacin kuma a samu wani alkalin shi ma yana da wani abu na abin da ya shafi harkar cin hanci da rashawa sai ka ga mace ta zo miskiniya an tatse ta akan wani mijinta shi kuma ya je ya bi ta wata hanyar yayi tasiri akan abin da karshe an cuce ta ashe kenan ita kanta shari'a ya kamata a gyara ba in aka gyara shari'a to ayyancin mace dama yana nan a ajiye wannan abubuwan da gender and equal opportunity bill ta mai da hankali a kansu na daya wajibi ne a daidaita mace ko zan kawo su ba dole a jera ba amma dai mafi muhimmancin su guda bakwai a daidaita mace da namiji abin da ya shafi harkar ilimi to wannan mu muna da shi dama a addini gashi nan duk inda aka ce namiji a to
idan ma ba rasa ta yi
wato har da mace a ciki na biyu a ta fuskar lafiya dole tana da yanci ta fuskar lafiya akwai sharhihin sa akan na uku ta fuskar aiki to a ta fuskar aiki employment kace kenan ko sun nassanta adadin wato kaso bisa ɗaya kaso kaza bisa ɗari na ya dan kwanta mun tunda na kun biyu da karanta abun mukaddara an ce a ba su kaso kaza bisa ɗari duk wata ma'aikata da aka bu yau na
35% affirmative action ne ko
35 bisa ɗari to anan ita shari'a ba wannan kasan take kallo ba abinda suke kallo shine amana a rike amana shin mace ce za ta iya yin wannan aikin yin aikin ba zai tozarta asalin halittarta ta mace ba da kuma ayyukan da shari'a ta dora mata na kula da tarbiyyar yara da kula da gida da kuma tsare mutuncinta a addini ba za ta zama barazana ga wasu ba in har aka cika wannan sharadin to in aka ce kaso 35 ma ya zama ba zai isa ba ko kuma su sai ma sun kai 50 shari'a ta yadda ba maganar wani yancin su da aka danne musu kawai ita shari'a wasu qualities take kallo ba wai kallo take na yawa ba shari'ar musulunci ba kallo take na yawa ba to kuma sannan idan ka kalli hatta a tunda turawa su ne mudubi su ne superpower a cikinsu ne akwai superpower su muke kallo su kansu in kallo sai ka ga ba haka suke ba sannan abu na hudu a ba su a daidaita mace da namiji abin da shafi harkar siyasa yadda namiji yake da damar ya fito takara haka kai kamata haka mace take da dama sannan kuma yadda za a fadakar cewa a kada a nuna bambanci yanzu mun ga lokacin da Hillary Clinton ta fito da ita da Barack Obama suka fito takara ta zabe mun ji kalamai da aka dinga yi na fafitkan neman zaɓe wanda ke kira campaign da agitations da maganganu da sauransu abubuwan da bai huce dai mu ma abin da mu kanmu din muke yi ba daga ƙarshe kuma hukumomin da masu ruwa da tsakin da su ne suke sahalewa a zama shugabannin ai tun daga kafin ma a yi nisa manazarta da masu fashin baki suke cewa ba za su kyale ta tai ba saboda mace ce kuma abin da ya faru kenan saboda tana da wani tsari na halitta da Allah ya yi mata wanda in suka yadda suka huce wannan tsarin wanda Allah ya yi to kila manufofin su ba lallai su cika ba ashe kenan ya nuna kenan a siyasa mace tana da iyaka
a gaida malamai kafin mu sallama da bakin namu za mu buga kusa akan dalilan da ke sawa a kawar da kai dangane da batun yancin mata da kuma matakan da za a iya dauka a addinance a al'adance da kuma hukumance domin iya rage wage gingibin da ke akwai tsakanin damarmaki da mata ke samu da ta iyaye maza. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijjani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo. Sai Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi da